بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم وبركة مدساكي كسان شوانا في ليمي البركة دمكي مغانا أكن جدا من زون الله صلى الله عليه وآله وسلم muna nan muna magana akan iyalin Annabi sallallahu alaihi wasallam yadda suke mu'amalanta juna ita ce Nana Khadija Allah ya kara mata yadda Nana Khadija tana da falala da daraja kwarai da gaske malamai sun yi ta sabani shin wai wace ce a gaba Khadija ce a gaba ko kuma Aisha ne a gaba duk da cewa ba mu zo kan Nana Aisha ba muna kan ita Nana Khadija Allah ya kara mata yadda wasu malamai suka ce a ai ko kwatantawa ma ba za a yi ba ai Aisha ita take gaba da Nana Khadija me dalili suka ce annabi ya ce fadlu aisha ala nisa'i ka fadli tharid ala sa'ir at'am akwai wani abinci nasu mai daraja ana ce da shi at-tharid faten nama ne ake yi yana da daraja a wajen su kima ce da shi cikin abinciccika ba abincin da ya kai shi to shine manzo Allah ya kamanta ya ce mana Aisha falalatta akan sauran mata ai kamar falalar wannan abincin ne akan sauran abinci tana da daraja tana da kima fiye da yanda ake tsammani sai suka ce a aina na Aisha ita ce a gaba kuma ga hadisin Abdullahi dan Amr da muka karanta da ku an tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa a duniya kan wai waye fi so waye fi kauna sai ce Aisha aka ce a cikin maza fa sai ce babanta sai wa kuma sai ce sai Umar mai riwaya yace sai nayi shiru ban ƙara tambaya ba dan kada a sani a cikin yan ƙarshe kun ga wannan ma dai in ya nuna wani abu yana nuna mana ashe dai na Aisha tana da falala kwarai da gaske wannan kauli na farko kenan kauli na biyu wasu malaman suka ce a ai ba za mu akwatanta ba ai Khadija ai ita ce gaba da Nana Aisha ko kusa ma ba za a hada ba ga dalilai kamar haka suka ce Nana Khadija nan ita ce matar farko da ta fara taimakawa Annabi taimako da gangan jikinta taimako da tunaninta taimako da dukiyarta da komai nata ya za a ce wata mace ta zo daga baya ta fita abu na biyu shine Nana Khadija nan fa ita ce Allah da kansa ya aiko cewa yana mata sallama ya za a ce wai Aisha ta fita wannan khususiya ce gare ta abu na uku suka ce duk ƴaƴan manzon Allah fa gabaki dai da ya haifa dan muka ambace su nan gaba daya Al-Qasim Abdullahi Umm Kulsum Ruqayya Zainab Fatima dukkan waɗannan gabaki ɗayan su daga Nana Khadija suke in banda ɗansa waye da Ibrahim al-Mu'azzam shine yazo daga Maryam al-Qibtiyya ai kuna na Aisha ai kuna na Khadija tana da matsayi shi yasa ma wata ran ya fada yace kararai fada wa Nana Aisha yace Allah ya bani iyaya da ita bai bani da wata ba in ba ita ba sannan suka ce abinda ke nuna Khadija ta fi kowa cikin matan nan suka ce ku lura fa Khadija ba ko kishiya bai mata ba tunda ya aure ta bai taba kara aure ba sai da ta bar duniya tukunna ya aure malamai suka ce ya aure Nana Sauda binti Zama'a al-Amiriyya al-Qurashiyya uwa uba kuma fifikon Nana Khadija akan Aisha suka ce ai ita ta fara musulunta lokacin da mata musulunta ma akwai wani abu ma Aisha babu to shi magana ta uku wadda wasu malaman suke faɗa shine za a raba kafa Nana Khadija a wajen harkar musulunci da musulunta da farko da taimakon Annabi ita ce tafi kowa a wajen harkar ilimi kuma gaskiya Nana Aisha ta fita Ibn Kasir Allah ya kara masa yadda Allah ya kara masa rahama kuma yadda yazo a cikin littafin Al-Bidaya wa Nihaya shi ma tattauna akan wannan matsala din yace wal haqqu anna kullu minhuma laha min al-fada'ili ma law نذر كو نظر الناظر فيه لبهره وحيره gaskiyar magana shine kowane ɗaya daga cikin su kowace ɗaya daga cikin su tana da falala tana da kima tana da daraja da a ce mai dubawa zai duba zai rude yace wal ahsanu at-tawaqqufu fi dhalika abin da yafi dacewa kawai a yi tawakkufi a tsaya akan haka. Waridda ilmi zalika ila Allah azza wa jalla, ilmin wannan kuma a mai da shi ga Allah kawai. Shi abinda Ibn Kathir ya rinjayar a kame baki, kada a ce wata tafi wata. So ni ma ina goyon bayan wannan ra'ayi na Ibn Kathir, duk da cewa na fi karkata akan cewa Nana Khadija tafi Nana Aisha saboda waɗannan hujjoji da dalilai da malamai suka ambato. Mun yi bayani kam kwarai akan falal ita wannan baiwa Allah Nana Khadija tana da daraja a gurguje. Ita ta fara musulunta kamar yadda muka faɗa, Annabi bai mata kishiya ba, kuma manzon Allah ya faɗa abu na uku, ya gaya wa Aisha ya ce mata ruziqtu hubbaha. Hadisi sahihi Imam Muslim ya rawaito ya ce Allah ya min arziki ya bana son Nana Khadija, son ta ma arziki ne ya min. Sannan kuma Annabi yana yawan ambatan Nana Khadija bayan ta bar duniya, yana yabanta sosai. Sannan kuma ga sallama da aka aiko mata, sannan kuma ga gidan aljanna da aka yi mata albishir na lu'ulu'i kafin ta bar duniya. Duka wannan yana nuna mana daraja da fifikon wannan baiwa Allah da kimarta. Ga kuma ƴaƴa da ta haifa Annabi da yawa sallallahu alaihi wasallama. Ga kuma wani zane nan da Abdullahi dan Abbas ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, riwayar Imam Ahmad da Nasa'i a cikin Sunan Kubra. Annabi yayi waɗannan zane kala kala, yace waɗannan su ne mafifita matan duniya gabaki ɗaya. Ambato Khadija da Fatima da Maryam da Asiya bintu Muzahim. Ga kuma wata rana da Nana Aisha din take faɗa da kanta, take cewa Annabi lokacin da 'yar uwan Nana Khadija ta zo ta sallama, Annabi ya ji muryarta ya tuno Khadija. Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Nana Aisha take cewa me ka damu da wata tsohuwar da ta riga ta bar duniya, ba ta nan, wane ne sauransu? Annabi ya ce, Nana Aisha take cewa manzon Allah, ai Allah ya canja maka. Sai ya yi manzo Allah ya ce sam Allah bai canja mu wadda ta fita ba. Kaga wannan karara yana nuna cewa Nana Khadija ta fi Nana Aisha. Shi sa ma a wata riwayar Nana Aisha ta ce, ni kam daga yau na dina ambatar Nana Khadija da wani abu na suka, tun da daraja Annabi yana yabanta haka. Da ƙarshe ya koyi uwana wannan baiwa Allah, wadda ita ce abu na farko da ta gina gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama, ita Nana Khadija. Allah ya mata albarka, Allah ya ji kanta da rahama, Allah kuma ya kawo mata wato ajali na rasuwa. Ta dan yi rashin lafiya, ta rasu a watan Ramadan, shekara uku kafin a turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kuma kafin ya yi Isra'i da Mi'raji. Sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi da kansa ya shiga cikin kabarinta, ya sa ta ya binne ta da kansa a lokacin ba a shar'anta yin sallar gawa ba. Allah ya ji kan Nana Khadija. Wannan gidan manzon Allah kenan na farko cikin matansa. To sai kuma wata daga cikin matan akwai Sauda bintu Zam'a. Za mu yi magana akan ya ta auri Annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma matsayinta, da kuma bayani akan mutuwar ita Sauda bintu Zam'a. Allah kara mata yadda. Ita ce Sauda bintu Zam'a ibn Qais ibn Abd Shams ibn Abd Wud ko Abd Wud ibn Nasr ibn Malik ibn Haisal ibn Amir ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr al-Qurashi al-Amiriya. Mahaifiyarta sunanta Ash-Shumus bintu Qais, sunan mahaifiyar Sauda. Sauda bintu Zam'a tana cikin matan Annabi wacce take da daddiya kuma mai tarin shekaru kwarai, tana da shekaru da yawa. Amma dai haka Annabi din ya aure ta sallallahu alaihi wa sallam. Ta musulunta a Makka, ta yi hijira tare da mijinta a zuwa Habasha, hijira guda biyu, ta farko da ta biyu gabaki daya, wanda an ce mai gidanta mijinta da ya aure ta din a can kasar Habasha din ya rasu, kamar yadda Imam Tabarani ya rawaito a cikin Mu'jamul Kabir littafinsa. Ita ce mata farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta bayan mutuwar Nana Khadija. Mace ce babba kwarai, tana da shekaru, cikin matan Annabi baya ita shekaru masu tarin yawa. Ko da yake wasu suna cewa Annabi ya aure kafin ita Sauda din, ya aure Aisha kafin Nana Sauda, zance mafi inganci na na sau da ya fara aura sannan kuma sai ya zo ya aure na na Aisha amma bai tare da ita Aisha din ba a lokacin sai bayan shekara uku ko bayan yayi hijira ya koma garin Madina suka ce shekara biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure na na Sauda bintu Zam'a a watan Shawwal lokacin yana da shekara goma daidai daga turo shi ko aiko shi a matsayin annabi sallallahu alaihi wa sallam a matsayin annabi aikakke daga Allah tabaraka wa ta'ala kuma kafin ya hijira ya tafi Madina ya tare da ita a nan Makka sannan a watan Ramadan ta auri wani mijin kafin annabi sallallahu alaihi wasallam mai suna As-Sakran ibn Amr dan uwan Suhail ibn Amr wannan shine mijin nana Khadija na farko Sakran ibn Amr dan uwan Suhail ibn Amr ya musulunta tabbas amma kuma ya mutu ya batta wasu malamai sun ce hijira ta farko yayi kadai da ita Sauda bintu Zam'a al-Amiriyya to anan gurin malamai suka ce lokacin da mijin shi Sakran ibn Amr mijin na Sauda din Allah masa rasuwa wato Saudan iyayenta ba musulmi bane mushrikai ne kuma barinta ta koma hannun su zata tozarta zata wulakanta duk da cewa tana da girman shekaru da girman jiki annabi sallallahu alaihi wa sallam yace bari ya faranta mata rai ya aure ta wannan dai kenan daga cikin dalilai da sababban da suka sa annabi ya aure mata masu tarin yawa wanda waɗanda ba su fahimta ba suke suka ko sun fahimta dan fada da musulunci suke sukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai yawan aurace kuma rajul ne shahawani mutum ne mai yawan shahawa yanzu kun ga wannan Sauda din tana da tarin shekaru da yawa kamar da zamu yi bayani amma ga dalilin da yasa annabi din sallallahu alaihi wasallam ya aure ta saboda mutuwar mijinta bayan ya mutu din kuma barinta a hannun iyayenta waɗanda ba musulmi ba za su iya tozartar da ita su wulakanta ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rufe ido haka ya aure ta Allah ya kara mata yarda ita Sauda bintu Zam'a al-Amiriyya an ce ta yi mafarki kamar ta ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya taka wuyanta a mafarkin haka ta gani wataran suna tare da mai gidanta kenan kafin mai gidan ya rasu sai ta yi mafarki kamar ga manzon Allah ya taka wuyanta kamar yadda malaman tarihi suke kawowa sai take gaya wa mai gidan nata cewa ga abin da ta gani bisa ga ɗabi'ar mata idan sun yi mafarki wanda za su fara gaya wa shine mijinsu wanda ya ainihin aure su ta karanta masa sai ce idan dai wannan mafarki naki gaskiya ne to ni ina ganin yana nuna cewa ni din zan mutu zan riga ki mutuwa kuma wataƙila manzon Allah ne zai aure ki to amana na Sauda bintu Zam'a ta kore wannan magana bata iya amintuwa ce tab yanzu ita ne annabi zai aure ta ita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai aura tanfiya nafsi hadalik kuma tana ganin wannan ba zai iya yiwuwa ba amma dai ta ci gaba dai da addu'a wa mai gidanta da albarka kuma ta ce Allah ya bashi nisan kwana su zauna lafiya za mu je hutun rabin lokaci insha Allah sai mun sake dawowa wa barkamu da sake kasancewa a wannan tattauna da muke akan wato Sauda bintu Zam'a matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ta sake mafarki wata rana bayan wancan mafarki da ta yi da annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ga watanan ya tsage a sama ya fashe gida biyu tana kwance tana kishingide sai ta ba mijinta labari sai ce kai wannan watakila yana nuna cewa bazan dade ba zan rabu da ke zan bar duniya ashe wannan mafarki na ta ku gaskiya ne mijin kuma lalle ba zai dade din ba sai rashin lafiya ya rasu wasu mutane a wata riwaya malamai sun ce a can habashiyar so sun ce a makka ya rasu nana sauda ta yi bakin ciki da bacin rai kwarai dangane da rabuwa da mijinta don ku ana zaman lafiya saboda ka tausaya wa duk matar da take tare da mijinta suna zaman lafiya Allah ya dauke mata shi tana cikin tashin hankali tana cikin damuwa kwarai da gaske kuma abun a agaza mata ne abun a dafa mata ne abun a taimaka mata ta shiga damuwa kwarai kwarai da gaske shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace bari ya faranta mata ku duba bayan ya rabu da Khadija wanda ya aure ta shekaru mai tana da shekaru da yawa imra'atun armala musinna sai kuma yazo ya dada auren nana sauda ikramallaha dan ya girmama ta ya mutunta ta saboda ta musulunta ta karbi musulunci a cikin ƴan uwanta mahaifinta mushriki ne ba musulmi ba amma ta rufe ido tace ta zama musulma sannan ga yawan shekaru annabi yace to tunda mata ta nana Khadija ta rasu ta bar mun ƴaƴa masu yawa ƴaƴa shida to ya kamata ne nemi matar da idan na aure ta dattijuwa ce tana da shekaru za ta iya kula mun da ƴaƴana wannan yana daga cikin babban dalilai ko sababbai da suka sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin wato aurina na Sauda bintu Zama al-Amiriya yace bari ya dauki matar da za ta iya kula da ƴaƴansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika wa nana Sauda a wata mace mai suna Khawla bintu Hakim cewa aje a nemo mata aje a nemo masa nana Sauda yace ki je ki ambace ni a wajen ita Sauda din ta tafi kuma hakan tayi tana bada labarin annabi nana Sauda ta karba tace taji ta karba sai tace wa ita Khawla ki shiga wajen babana ki gaya masa amma fa tsoho ne ya tsofa kwarai da gaske yana da shekaru ana gaya masa Khawla tana bashi labarin annabi ya ce yana son nana Sauda tsohon nan da cewa ba musulmi bane sai ya ce ya yadda ya karba ya ce kufun karim mutum ne wanda ya dace kuma mutum ne mai karamci ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Khawla ki gaya wa Muhammadu ya zo annabi ya zo da sadaki dirhami 400 shine sadakin Sauda bintu Zam'a riwaya ta tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da waɗannan manufa ya aure nana Sauda bintu Zam'a da ta kula masa da ƴaƴansa kuma din ta dauki wannan gabar ta kula masa da ƴaƴansa a nan gurin abinda nake so ƴan uwa su kula da shi kuma mu saido mu lura da shi a nan shine abinda zamu dauka ashe annabi ya gina gidansa akan maslaha shine yayin da mutum yake da iyali ta tara masa ƴaƴa Allah ya mata rasuwa to a hakikanin gaskiya abinda tunani mai kyau zai dauka yana da kyau mai gidan nan yayi hakuri kada kwadayi da hankoran samun yarinya karama ya dauke shi ya manta da nauyi da mas'uliya da hakkin ƴaƴansa da aka mutu aka bari kamata yi ya nemo mace mai shekaru mai tarbiya mai addini mai ladabi mai hakuri dan dole a samu mai hakuri wacce za ta iya rike masa ƴaƴansa a nan gurin ba ana duba wato yarintar yarinyar ba, a'a ana duba nunar kwakwalwarta da tunaninta da kuma ta saba yin zaman aure, ta yi shekaru za ta iya gudanar da yayan nan ba tare da an samu matsala ba. Kaga ashe Annabi kansa sallallahu alaihi wasallam ya lura da maslaha a gidansa, maslaha ta yayansa. Amma da yawan mutane yanzu gaskiya wannan al'amari yana da wahalan sha'ani a wurin su, ba su fahimci haka ba. Mutum yanzu matarsa tana mutuwa, abin da yake dubawa shine je samu yarinya karama ya kawo. Wataƙila yana da wasu 'yan matan irin ta, sai ta da kuwa sai ta gabzuwa, yanzu yana raba fada tsakanin matarsa yarinya budurwa 'yan shekara 17 da 'yarsa budurwa 'yan shekara 17 ita ma, da ɗansa ɗan shekara 20, ɗansa ma ya girmi 'yar, ya girmi matar, su haɗu su mata duka. Akwai wanda ma aka zo ma haɗuwa suka yi, suka haɗa baki, wannan ma ba ma mutuwa uwar ta yi ba, uwar ce ta ce su haɗa baki su je su samu amarya su mata shegen duka. Suka je suka kewaya suka ba ta kashi, iya kashi, tana kuka wayo Allah na shiga uku, mai gidan ya zo ya hau fada zai rufa uwar yara da fada, ta ce a'a ai wannan ba wani abu bane, fada ne na yara, waye ka je ka haɗa su baka abin nan, tunda ka je ka ɗauko yarinya ƙarama kai ma ai ka san dole kai rabiyar fada. Wannan inji uwar gida kenan. So tsakani da Allah ba cewa akai haramun bane ƴan uwana, amma yana da kyau mu zurfafa tunani ƙwarai da gaske. Duk lokacin da mutum zai yi wani abu, to yayi abin da zai taimake shi a rayuwarsa da future da mustaqbal ɗinsa. Jabir ibn Abdullah ibn Haram sahabi ne cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama mai kima mai daraja, mahaifin shi Abdullah ibn Haram ya rasu ya bar masa ƴan mata ƙannansa wajen sama da guda wajen nawa da yawa, ya bashi ya bar masa. Jabir ya zo zai aure, da ya zo zai aure sai je nemo mai shekaru, ba zaura ya je nema. Annabi ya tambaye shi ya ce ya aka yi, wacce ka aura? Ya ce ba zaura ya aura. Ya aka yi haka? Ya ce ai mahaifina ya rasu ya bar min ƴaƴa mata matasa, ina jin tsoron in naje na auro musu wata matashiya ƴar uwarsu a kasa samun zaman lafiya da nutsuwa. Saboda me yasa? Duk kwalansu ɗaya ne. Yarinya ƴarka budurwa ƴar shekara 17 da wacce wadda zaka auro ƴar waɗancan mutane ƴar shekara 17 kwalansu ɗaya ne. So ba lalle bane ta ita ƴarka ta girmama ta a matsayin uwarta ce. So amma idan ka auren musu wadda take mai zurfin shekaru, to dole za su respecting ɗinta, su girmama ta saboda alƙalli ta girme su a shekaru. Kuma alhamdulillah za ka samu abin da kake so, gidanka bai watse ba, ba a zo ana raba fada tsakanin ƴaƴanka da matarka ba. To amma duk wanda yace kuma yana kwaɗayin ya samu yara ɗin, to kuma aka ce wai da kwaɗayi akan sha wahala, kuma idan an je kwaɗayi za a sha wahala. A fahimce ni nan ina magana ne akan babin maslaha. A shari'a akwai babin maslaha. Ina magana ne akan maslaha, amma halacci ya halatta. Wanda kuma ya ga yana da wata hanya da zai iya magancewa ya gyara matsalar, to shikenan. Haka aka yi auren nan tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Nana Sauda bintu Zam'a, Allah ya ƙara mata yadda. Tana da daraja ƙwarai, tana da falala masu tarin yawa kamar yadda malamai suka yi bayani. Na farko dai, wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallama bayan an daɗe shekaru kenan ya ga ta gaji da yawa, tana wahala, walhalin gida, hidindimu, girki, waye da sauransu. Annabi sai ya ce zai sauƙaƙe mata. A wata riwaya aka ce ita ta ji tsoron kai wannan fa yanayi da take ciki shekarunta, anya manzo Allah bai sauƙaƙe mata ba kuwa. Sai ta ce a ya Rasulullah, ni na ɗauki kwanaki na gabaki ɗaya na ba wa Aisha. Anan ta lura da wace mata Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fi so a cikin matansa, ita ce Aisha bintu Siddiq, as-Siddiqa bintu Siddiq. Sai ta ɗauki kwanakinta gabaki ɗaya ta ba wa Aisha, Allah ƙara mata yadda. Annabi kuma ya karɓa. Kina Aisha tana cin ƙwarbiyu. Ranar girkinta Annabi yana tare da ita, ranar girkin Nana Sauda kuma duk Annabi yana tare da ita, dan an ba ta sadakar kwanakin Nana Sauda. Haka aka ɗauka aka ba ta, ta karɓa shiru, kake ji kamar an shuka dusa, ba wani wanda yazo yace ba zai yi ba ba a yadda ba da matan wannan zamanin ne sun yaki ka iya yaki wallahi ba lalle bane su iya yadda mu yanzu matan wannan zamani yo ko in ta kai kasa tsufa wata kila ba za ta yadda ta bada girkin ta ga wata ba ba su da wannan imanin sai dai ban sani ba wanda Allah ya zaba kadan daga ciki amma a wannan lokacin mace ta dauki kwanakinta na girkinta kwata-kwata a rayuwa ta dauka ta ce ta ba wa kishiyarta wannan kam haihata haihata sab jiddan jiddan yana da wahala kwarai da gaske amma dai ga fili ga mai doki nan wajen aiki ne muna so mu samu labarin mata manyan mata waɗanda za su jarraba wannan su kwatanta wannan kina tare da mai gidanki watakila shekara 50-60 masha Allah tabarakallah kika ga kin gaji sosai shi ma ya gaji zaki iya diban kwanakin naki ki bashi yaje ta fama a can inda shi namiji kan dama haka yake gashi nan sai dai hakuri kawai Allah ya rufa asiri wannan yana nuna mana kyakkyawar mu'amala a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka samu da koran kishi da aka yi fata-fata in ba haka ba a ce malam matar mutum duba kishi da yake tsakanin wance da wance fa ta dauki girkinta ta bawa wata kai ai wannan abun gaskiya ba karamin abu bane abu ne mai girma kwarai kwarai da gaske Allah ganar da mu saboda kwarewar lokaci zamu dakata anan insha Allah sai haduwa ta gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu